بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وياك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu a yau talata 18 ga watan Ramadan shekara 2046 wanda ya yi da 18 ga watan Maris 2025 miladiya a wannan majalisa mu da muka saba muna yin tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma kafin shiga karatu akwai abin da ya kamata mu kara dan hukuta mu juna mu yi ma juna mu taya juna wato jaji na rashin wato wani babban malami da aka yi a duniyar musulunci jiya Allah ta'ala ya yi ma wani malami da ake ce mashi Abu Isa Al-Kuwaini a dan kasar Masar Allah ta'ala ya mishi rasuwa Abu Isa Al-Kuwaini ya daga cikin manyan malamai na hadisi da kuma na wannan al'umma a wannan zamani wanda suka yi saura duk da in ka duba shekarun nashi ba wai ya kai irin su Abu Abdul-Musul Abbad bane amma ka iya cewa su ne kusan bayan shudewa su Shirazi Albani da abokan su irin Ibn Uthaymeen su Abu Isa Al-Kuwaini su suka zama su ci gaba jagorancin al'umma malam saboda galibi galibai na kasa kasa musan shi ba saboda da jafa shi manya ne sosai ya da tafai da yayi musamman a bangaren hadisi Allah ta'ala ya yi mishi baiwa a bangarori da dama da suke da alaka da ilimin hadisi tun daga ilimi na sinari da kuma ilimin ilal da sauransu ban gushe ba muna jin malamanmu manyansu da kananansu tuna ambaton wannan bawan Allah da yanda Allah ta'ala ya mishi baiwa a wannan fage na ilimi gashi kuma wato cikin shekara goma sha haka Allah ta'ala ya jarabce shi da darura na rashin lafiya kuma ga wanda suka huda da shi suna ta bada labarin cewa ya karɓi da jarabawan hannun rubi yana da ciwon suga wanda wannan ciwon sukan ya zama sanadiyar da yasa aka cire mishi kafa amma bai daina kuma hidimar ilimi ba kuma ya ci gaba da hidimar ilimin sa to daga nan kuma sai ya zo ya samu matsalar koda kusan kodar ta zama ta dakata daga abin da ya kamata ta yi to wannan sai ya sa mala ya tsawon shekara goma yana ta fama da wannan larura amma cikin ikon Allah ɗalibai idan sun maka masa magana ko da an halishi to shi maimakon ma ɗaliban ma su gaya musu wasu magana da za su haƙurƙurtar da shi shi ke gaya musu an ce ya karɓi wani jarabawan hannun gubi da da wahala da yake sha kusan kafin azumin nan jikin da ya dan motsa ma har jama'a sun fara dan cire rai cikin ikon Allah kuma wato aka samu lafiya cikin azumin nan akalla dai za a ce da an samu ji sauki amma jiya kuma ta Allah ta yi Allah ya da rubuce-rubuce da yawa da ban bushe ba mu muna amfana da shi saboda haka duk wani da yake da minna akan mu akan abin da muke yi na wannan ilimi dole idan an zo a gama irin wannan mu taru mu wa mu musha addu'a Allah ta'ala ya ji kan wannan bawan Allah Allah ya ji kan shi da rahama Allah ta'ala ya alkita bayan shi abin da ya bari ma duniyar musulunci Allah ta'ala ya sa in je ya ga abin da ya fi nan da Allah ta'ala ya kuma sanya idanuwa ga ƴaƴansa da zuriyarsa da kuma sauran abokansa wanda suke neman ilimi tare Allah ta'ala ya cakata mu in tazo a gaskiyar magana ya daga cikin malamin da zaka ce ya bar tulma a musulunci ba bai dai bar wani wanda zaka ce wai irin sa ne ba ko wanda yafi shi kusan ya daga cikin naga baga bada ake fara kawo sunan su ana magana ilimin hadisi bayan da shuɗe su yuke ga sa'ad baji sadaka ta wato rasuwa ce da gaskiya mun ji ta kware da gaskiya ba wai a Najeriya kare ba kuma wai a Masar ko Qatar inda ya rayu inda ya rasu ba kusan duniyar musulunci duk inda aka san hadisi to an san wannan bawan Allah Allah ta'ala ya ji kan shi ya rahama Allah ya kyautata mu in tazo Allah ya ji kan wanda suka riga mu gidan gaskiya malaman mu da Allah ta'ala ya karbi rayukan su da kuma mu da muka yi saura Allah ta'ala ya kyautata mu in lokacin mu tayi Allah ta'ala ya sanya da abin da mutsin da muke yi zama hidima ga addinin musulunci
A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa aqimus salata ku tsaye da sallah wa atu zakata ku bada zakka warka'u ma'a raki'in ku yi ruku'i tare da masu ruku'i Allah ta'ala yana ci gaba da fadin ba ahlul kitabi wannan umarni da yayi musu na shi sallah kuma su imani yace a ta'amuru nasu bil birri yanzu kuna yi wa mutane umarni da kyakkyawa watan sauna anfusakum alhali ku kuma kuna mantawa da kawunan ku an tisbilul kitab kuma kuna da'awa kuna kanta littafi afala ta'qilun yanzu ba za ku hankalta ba wasta'inu bis sabri was salah da aka ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri da kuma sallah da kuke yi wa inna hala kabiratun lalle ita mai girma abu ne mai girma mai yawi illa alal khashi'ina sai ga wato masu tsoron Allah ta'ala masu kankan da kai gare shi الذين يظنون انهم ملاقو ربهم سنه ودان da suke tsammanin cewa za su gama da ubangijin su wa annahum ilayhi raji'un kuma zuwa gare shi za su koma ya bani isra'ila ya ku banu isra'ila umkuru ni'mati allati an'amtu alaykum kutina ni'imomi da ne muku ni'mata da ne muku anni faddaltukum ala al'alamin kuma lalle na fifita ku akan sauran halittu baki daya wannan ayoyi kamar yadda bayanai suka gabata Allah ta'ala yana yin jawabi ne yana faɗan wato abubuwa da ya yi mabanu isra'ila saboda ya tuna musu wannan ni'imar saboda wannan ya zama izina gare su su ji tsoron Allah su sakankance manzon Allah su yi imani da shi da abin da ya zo da shi na Qur'ani Allah ta'ala ya faɗa ya magana cewa su yi imani kansu haɗa ƙarya da gaskiya kuma su yi sallah kuma su yi zakka ya ce warka'u ma'a raki'in kuma su yi ruku'i tare da masu ruku'i Ibn Kathir yake cewa anan abinda wannan aya take magana shine wato ku yi sallah tare da waɗanda suke tare da musulmai wanda suka imani da manzon Allah wanda daga cikin abinda kuma wannan musulmai suka fi alamar su shine suna yi wa ubangiji ruku'i da sujada shine ma'anar warka umar rake sai Allah ta'ala ya ce a ta'muru nasu bil birri yanzu za ku yi wa mutane umarni ne da wato aikin da'a ku ce a yi imani da manzon Allah hali kuma ba ku yi wata sauna an fasa ku kuma sai ku manta da kawunan ku ba ku yaju ba ku yaju na mai da kyawu wa anta tumina alkitab hali kuma kan ta littafi afala taqilun bala ku hankalta ba wannan aya Allah ta'ala yana jefa wato razalin sa da kuma kushe ga duk wani wanda ubangiji zai bashi wani nau'i na ilimi bai kuma dabbaka wani ilimin nasa ba Allah ta'ala yayin da ya ba mutum ilimi to abinda ake sa a gani shine a ga yi amfani da ilimin sa ya baka ilimin sallah to ya kuma ga kana sallah ya ga ya baka amfanin gaskiya ya ga kuma kana yin gaskiyan aikace ba kai ka fada a bai kuma ga baka yin gaskiya ba ya baka ma'anar amana to a same kai wannan ma'anar amanar da ya ga ya baka kuma amfanin ta aikacen ka a magance ka a same ka da wannan amana din wannan shine Allah ta'ala yake zargin duk wanda ya dauki dabi'a irin na ahlul kitabi wanda zai zama yana umar da kyakkyawa yana hali da mummuna amma kuma shi a same shi ya shiga wani lungu shi kuma baya yi wannan kaga wani abu ne da ya kamata wato bai kamata hakan ya faru ba mu addinin musulunci ba mu da wannan in an lura ku mun ne kyawa wanda yake fara shi ne sune manzanni manzala yayin da yake ku je ku sallah ku ibada shi ba zai je laifi ba shi gabar wasu mutane su je su tayyace shi tunda shi ne musamman ne shi ba zai yi ba sabanin abin da ake samu wasu wanda suke da awan malanta ko wani waltaka zaka gani a daidai wannan zamani suna cewa a su malamai ne kuma suna koyar da kyawa amma suna cewa wasu suna koyar da mutane shari'a su amma kuma suna aiki ne da batsayi su ba sa amfani da wato wahayi irin da aka safara manzo Allah saboda an safara mu ya yi hannasu ne gaba gari su kuma tunda mutane na musamman su suna da dama su fita daga shari'ar musulunci su yi wasu abubuwan da suke so saboda da sunan wannan ilimi ilimi na ladabi ruwa na wanda ya zama yana da irin wannan ɗabi'a to babu yadda za a iya sha hadisi ya tabbata a cikin sahihaini kamar da muka tajiya hadisin Usama ibn Zaid cewa wani zai shiga cikin wuta Allah ta'ala ya sa a jefa shi a wuta har sai hanjin shi ta fito in hanjin shi ta fito yan wuta su dafifi a kansa wana shi kai ba kai da kake mara wa'azi a duniya ba sai ce ai ina muku wa'azi a duniya amma kwari ba da ni na muku wanda kyakkyawa ni kuma yin kyakkyawa na hale ku daga mummuna ni kuma na aikata mummuna saboda haka duk wannan ke nuna maka cewa shari'a da malamai da kuma biya da tare suke aiki da wannan shari'a babu wani wanda ya isa ya ce wai shi zai fita daga aiki da shari'a da sunan ilimin ladunni ko wani ilimi na musamman a'a duk wani abu da ka gani an umarce ka kai mumuni wanda ba kai ka kawo ba aka ce kai ma kai to irin wannan ita ma aka ga manzo Allah ya ce shi ma yi sai yayin da kake da dalili da ke nuna to gaciya kamar manzo Allah akwai abubuwan da ubangiji yake bance shi da shi shi kadai yake yin su mu ma kuma akwai abin da ubangiji yake bance mu manzo Allah baya yin wannan mu daga cikin abin da manzo Allah yake bace manzo Allah da shi na gani in ya aure mata ba mu iya auren su da zai bar wata mace ba wanda sai ce wai dan ya riga ya rasu shi kenan wani zai aure matarsa wannan Allah ta'ala yake bace shi da wannan amma wanda in ba irin waɗannan abubuwa na khususiyat ba to babu wani abin da mutum zai zo da shi ya ce wai shi ya isa masa zai iya barin shari'a zai iya barin wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ta'ala sai ya cigaba cewa wasa'iru bis sabri was salah ku nemi taimakon Allah ta'ala ta hanyar haƙuri da kuma wato sallah wato ma'ana shine ku nemi taimakon Allah da haƙurin da za ku yi wajen ku jajirce ku kiyaye alƙawarin da Allah ta'ala ya yi da ku sannan ku kore ƴan taimakon Allah ta'ala wajen ku yi sallah kuma ku yi abin da ubangiji zai yarda da shi idan mun da'a gare shi kamar yadda Abu Ja'far Ar-Razi ke rawaitowa daga Rabi' ibn Anas Al-Khurasani daga Abu Al-Aliya yace shi cewa da aka ce ista'inu bis sabri was salah shine ista'inu bis sabri was salah wato fi haquli ku nemi wato taimakon Allah ta'ala ta hanyar haquli zaku yi da kuma sallah alamar batillahi wannan sai ja muku ku samu yardan Allah ta'ala wa alamu annaha min ta'atillahi kuma ku sani cewa haquli da sallah wannan yana daga cikin da'a ga Allah ta'ala saboda haka wato Allah ta'ala anan yana umarta mu wajen wato mu kokari yayin da muke aiki da'a to mu tawassuli da wannan aikin da'a din zuwa wajen Allah ta'ala za mu nemi taimakon Allah ta'ala ne amma kuma Allah ta'ala ke mana umarni cewa mu nemi mu tawassuli da neman taimakon sa ta hanyar haƙuri da muke da shi haƙuri da muke wajen ibada to mu ce ubangiji ya taimake mu saboda haƙurin da muke yi sallah da muke yi mu ce Allah ya taimake mu saboda sallar da muke yi wannan ya daga cikin hanyoyi da malamai ke faɗan cewa wato at-tawassuli da ake yi da ake da shi na shari'a kamar da aka sani akwai tawassuli da yake na shari'a akwai wanda ba na shari'a ba ta bid'a tawassuli ta na shari'a shine ka tawassuli da sunayen Allah da kuma sukofinsa wannan ka ce ya Allah saboda kasancewarka wahhab kai mun baiwa ya Allah saboda kasancewarka ar-razzaq kai bani arziki to ne ya halatta sannan kuma yana daga cikin tawassuli wanda yake na halal shine in samu wani aiki na gargaru da nake yi sallah azumi zakka haƙuri amana in ce ya ubangiji wannan aikin da dai inda dan kai dai to ka taimake ni to wannan kaga shi ma ya halatta Allah ta'ala ke cewa ista'inu bis sabri was salah ku nemi taimakon Allah ta'ala ta hanyar haƙuri da kuma sallah da kuke yi haƙuri iri uku ce haƙuri malamai suna kasashe zama wato kashi uku akwai as-sabru ala awamirillah الصبر على نواهيه لكم الصبر على اقدار الله تعالى حقوري متي حقوري akan umman da Allah ya masa yo kullun ace kai sallah su biyar wannan babu hakuri ba za ka yi ba kullun ace kar ka sa abu iyayenka in ba ba hakuri mutum ba zai yi ba, saboda ta sai an saba, sai dole mutum na saba, mace a ce ta mijinta in ba ba hakuri ba za ta yi ba, saboda dole mutum sai an saba, dole sai an bata umarni da ba shi take so ba. To wannan shine mutum ya hakuri da umarni da Allah ta'ala ya ba shi. Allah ya ce kai kaza to kai hakuri kai, ka hakuri da ranka sai kai. Sai kuma abu na biyu shine as-sabru ala nawahi, hakuri akan abin da Allah ta'ala ya hana. Allah ya ce ka sha giya, Allah ya ce kada zina, Allah ya ce kada fitina da shugabanni. Wannan duk su abubuwa ne da Allah ta'ala ya hana, wanda in ba hakuri mutum ba zai yi ba. In ba danwa to mutum na halatto da cewa Ubangiji ne ya hana ba, to abin da ya hakuri da kansa ba. Akwai wanda in aka masa laifi zai kama zai danna zuciyarsa ba. Wani a ce masa kai ya komi, a ce masa kar ya komi a Makka, a ce masa kai sha giya. Wannan ita ce kuma jarabawarsa. Shi kuma Ubangiji dama a irin wannan jarabawa yake sai ya ga hakurin bawa. Abin da Allah ta'ala ya hana a same ka ba za ka yi ba. Sannan kuma sai hakuri akan abin da Ubangiji yake kaddaro wa bayi, na wato abin da yake samu alkhairi ko sharri. Yayin da Ubangiji ya baka kuɗi, wannan kuɗin da ya baka shi ma dole sai ka hakuri da shi. Sai ka hakuri za ka ga ka ni'ima ce, amma kuma ana iya samun kuma a bibbishin wannan ni'ima a sama kuma jarabawa kuma a cikinta. Jarabawa na rashin wato ba iyali lokaci. Jarabawa na rashin zama wato ka nemi kuɗin ma a garin, dan ita ma sai shi ma wannan ni'ima ne. Ya zama Allah ta'ala ya sanya ka nemi kuɗin a garin ka, ka ci ka sha a garin naka, ba sai ka je wani gari ka tsallaka ba. Wani ni'ima ce Ubangiji ba kowa ke wannan ni'imar ba. To yayin da Ubangiji ya ce ka sai ka tsallaka ka je nuni, shi ma wannan sai ka hakuri. Sannan kuma ka yi hakuri akan abin da Ubangiji ya sanya ya same ka na rashin daɗi, ya ɗauke maka wani masoyinka. Wannan shi ma sai an yi hakuri. In babu hakuri to duka waɗannan abubuwan ba za su yiwu ba. Saboda haka a yi hakuri akan umarnin Allah da hadinsa, da kuma wato a yi hakuri akan sada zumunta, da kuma kin wato yanke zumunta da Allah ta'ala ya faɗa. Mazala yana ce a cikin shari'a kun a Qur'ani da sunna sun tabbatar mana cewa duk wanda yake sanya nasara, to tuban nasara shi ne hakuri. Nasara ko a rayuwa ko a rayuwar duniya ko kuma a lahira ma, to babu wanda zai samu nasarar da yake son ya samu sai an yi hakuri. Aljanna, tuban da ake samun aljanna ita ce hakuri, shi ne ka wannan ibada. Duniya ma yanzu kake neman abu, dole sai ka zama ka yi hakuri, ka yi abin yau da gobe, sannan Ubangiji sai ya cika maka burinka. Allah ta'ala yana ba da labarin wato waɗanda yake sanyawa su zama jagorori a wannan al'umma. Sai ka cewa waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, sai muka sanya su suka zama jagorori suna shiryarwa da umarnin lokacin da suka yi hakuri. Sadaka duk wanda kaga yanzu ya zama jagora na gari ko ana sauraron maganarsa, ka je ka duba da kyau ka gani zai dinga gaya maka irin hakuri da ya a rayuwarsa, ko a duniya ko a lahira, ko a lamarin addini ko a lamarin duniya, zai gaya maka irin hakuri da ya. Saboda haka anan Allah ta'ala yake gaya mana cewa lallai mu yi hakuri, kuma yake cewa mu nemi taimakon Allah ta hanyar hakurin da muke yi. Hakuri kaga shi babban abu ne da wato yake bukatan duk wani bawan Allah ta'ala ya zama ya yi kwalliya da shi. Mazala cikin hadisi na cewa inna nasara ma'a sabr, duk wani nasara ana samun ta hanyar hakuri. Da mazala yake siffanta wannan hakurin sai yake faɗa cewa as-sabr diya, hakuri wato haskensa mai kuna ne. Wato sai ba a can aka ce as-salatu nurun, amma sai aka ce as-sabr diya. Wato dan ka fahimci bambancin hasken, shi duk inda kai an ce ka yi hakuri to an san dama sai ka sha wuya kawai. Lokacin da za ka yi abin to sai ka sha wuya, wato sai ka danna zuciyarka, ka danna sha'awar zuciyarka, sai a samu kai wannan abin. Amma in babu wannan to hakuri ba zai yi. To shi da za ka yi amma ka ce as-sabr diya, shi haske ne kamar hasken rana, wanda yayin da kake hakurin wala ka ji abu a cikin ka, kamar yadda hasken rana yayin da kake shiga cikin zaka da hasken rana zaka ji wato wani hasken na cikin na hura cikin ka. To shi hakuri haka yake. To shi anan Allah ta'ala yana magana cewa wato mu nemi taimakon Allah ta'ala ta hanyar hakuri da muke da za mu yi wajen ya taimake mu cika alƙawarin da ya muka yi da shi, wajen cewa za mu wato zo da wannan addini yadda ya kamata a zo da shi. Wanda su ma ahli kitabi nan ana umarta su cika wannan alƙawarin da Allah ta'ala ya yi da su, kan cewa za su cika wannan alƙawari da ya yi da su ta su imani da annabawansa. To shi ne zai ke cewa to dole sai an yi hakuri, ba dole bane abin ya zo yadda kuke bukata. Mazala ya zo ba yadda kuke so ba, ko a tsammanin ku ya zama Yahudi, to bai zo ya zama Yahudi ba, to sai kun yi hakuri kun hakuri da zuciyarku ku bi wani wanda ba Yahuda ba ko Balarabi. Sadaka ku yi hakuri ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakurin da za ku yi da shi, da za ku yi wajen ku zo da alƙawarin da kuke da Allah Ta'ala, wajen da'a da zaku masa, da kuma kar ku nuna wato karayan zuciya, kar ku nuna wato shikaya, shikatin lisan da bakin ku a zanka samu kuna yin raki, to kuma kun koma ku baya kuna nuna ubangiji, kuna ma ubangiji kumburi, kuna nuna hubu ku da badan me zai aiko wani wanda ba bai bude ba. To wannan shine hakuri Allah Ta'ala ne yake cewa amin, hakuri akan abubuwan nan guda uku. Mai hakuri akan duk wani abu ba dole bane yazo yadda mu muke bukata. Ana iya samu wani abu yazo ba yadda ka take so kai, amma in ya ga yadda ubangiji ya kaddara lokacin sai ka hakuri ka sallama masa, kamar yadda ba wai su ya guda wannan ai kuma zalla ba wai su suna sai zama mai balarbi bane ba, amma sai zama mai balarbi sai ake cewa ku yi hakuri, ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakurin da za ku yi saboda da wani hakuri ne dole za ku yi imani. Allah Ta'ala kuma ya kara mana umarni cewa wato ku nemi taimakon Allah kuma ta hanyar sallar da rahi. Sallah ta zama wato tsani na salahan bayi ba gida. Babu wani bawa da zaka samu ya samu salaha, ya samu nagarta, face zaka samu ta hanyar da samu nagartar ta ita ce sallah. Kamar yadda babu wani wanda zaka samu ya ce ba zai sallah ba gida ba, sai ka same shi ko da kana ganin shi a wasu ɓangarori kai yana baka sha'awa a hudun sa na rayuwa, to sai ka samu da zaka tsaya ka kula da shi sosan gaske sai ya ga makusa a ɗabi'ar sa. Dole ka samu kusa a dabi, saboda ita sallah ko ba wajen ubangiji da addu'a da wato rankofan zuciya, a nan ne ake samun mutum duk wani alfasha ba zai yi ba. Duk wani wanda ka ga ya rasu bai shiga fiye a karɓar sun ce baya sallah, to duk kirkinsa da ake tsammani yana da kirki, in ka je ka samu wanda asali ya san shi sai ya gaya maka yana da wasu ɗabi'u na fasikanci da alfasha da yake yi, wanda inda yana sallan ba sallan ba ta bashe wannan ɗabi'ar ba. Yanzu ka gani in ana bada misali za ka ga kamar yadda muka sha faɗa irinsu Mahatma Gandhi da sunansa Mandela, suna da kirki a mu'amalarsu da kuma kishin al'ummarsu, amma da aka samu wanda ya san su kuma zai gaya maka kuma wasu abubuwa da suke da shi, wanda wannan ya ci karo da gidan ɗabi'a na mutunci da ɗan adam, to sai ka gani kuma kana cewa ya zai wannan an samu cin babban kuma me yasa ba sa yi saboda ba sa yin sallah, saboda ba sa yin sallah, wanda aka samu wato shi mutuncin nasa a wajen kishin ƙasa ne kawai, amma yayin da aka zo wajen shi a karan kansa ne za ka ga mutum ne mai shan giya, wanda za ka ga mutum ne mai zina, wanda za ka ga shi bai dawo ba al'umma a ce kowa da kowa ya rayuwar da ya zaba, to kaga wannan kaga an samu tazgaro a ɗabi'arsa. Allah Ta'ala shi kuma sallah yana cewa mutum ma fi kuma uhi ilayka min kitabi wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, lallai sallah tana hana alfasha da munkari. Sallaka duk wanda ka gani ana samu yana yin sallah, amma Allah Ta'ala yana da rakashi wasu ɗabi'u, kuma ɗabi'un nan na wato alfasha wato har ya zama ya wuce gura da iri ana ganin wato wannan ɗabi'a nasa, to wannan yana nuna cewa yana buƙatar ya ƙara alkinta sallarsa, yana buƙatar ya ƙara kyautata sallarsa, insha Allah ya gaskata ma ubangiji da ta hanyar wannan sallar nasa ubangiji zai taimake shi, domin Allah Ta'ala alƙawarinsa bai faɗi kasa banza ba, cewa ista'inu bis-sabri was-salah, ku nemi taimakon Allah duk wani abu da kuke buƙata ya taimake ku ta hanyar kuma sallah kuma. To shi kaga sallah hanya ce da duk wani abu da kake nema zaka same ta idan ka wato alkinta wato aikata wannan sallah din. Hadisi a cikin sunan Abi Dawud da sanadi Hasan, hadisin Hudzaifa ibn al-Yaman, manzala yake cewa yake bada labarin cewa manzala ya kasance kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salah, manzala ya kasance idan wani abu ya dame shi na duniya, wani abun duniya ya dame shi shikenan sai ya rintuma zuwa wajen sallah baki da, wanda ke nuna maka cewa shi manzala da sauran bayi na gargaru su sun mai da sallah ne wajen hutu ba wajen wata su huta da sallah ba, ba daidai ba ne abinda gazawa ce abinda wasu mu za ka suna fara su ce bari in yi sallah in huta in nayi na huta yanzu, wato shi a ganinsa wato in yi sallah wato shi hutawa yake in yi aikata ba wai a cikin sallah ne ke samun hutu ba, su kuma manyan bayan Allah na gargaru wanda suka kai daraja ta ihsani za ka same su a cikin sallah ne ke samun hutu, za ka ji a cewa arihna biha ya bilal, hutar da mu da sallah ya bilal, wato shi in ya shiga cikin sallah ne ke samun hutunsa, amma aka sai mu ga galibin mu a yanzu in muka yi sallah ne muka huta sai mu je ta bari mu huta kan mu sallah bari mu je mu huta a wani waje, to shi manzo Allah kana idza hazabahu amrun fa zai ayyana salah, idan wani abu ya dame shi shikenan sai ya tafi wajen sallah sai ya sami wato abin da yake bukata a haka. Umar bin Khattab yana cewa sau da dama wani lokaci Allah Ta'ala bai kimsa mishi yanda zai gudanar da siyasa a bi adalci a ban ƙasa, wato sai yayin da shiga sallah a wani wannan lokaci ne Allah Ta'ala ke gaya mishi ya zai da sojojinsa abubuwa da hidayar musulmi ya zai da su, sai yayin da ya shiga cikin sallah to a lokacin sai kuma Allah ta'ala ya gaka musu da tunanuka wanda wannan sai ya taimake shi akan wato gudanar da siyasa ta adalci a masarautar sa saboda haka sallah anan da Allah ta'ala yake kara ga mu ahli kitabi suna musu cewa su yi hakuri kuma su yi sallah wannan kamar ubangiji yana ishara ne kuma akan cewa rashin hakurin su da kuma rashin tsira sallah da musu yi ba shi ya janyo musu da suka kasan imai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan da sun yi hakuri to wannan hakurin zai gadan musu da cewa ba dole sai wato iska iska ta gudana gurbin da suke tsamtsike suke wato fadayi ba yayin da aka aika wa manzo Allah baya cikin Yahudawa yana cikin wato Larabawa ne tana sai shi hakuri kamar ana cewa a rashin hakuri ke jawo yanzu ku imai da shi ba sannan kuma kamar ana gaya musu cewa rashin sallah da ba ku yi kuna tsira ita yanzu kai kamata ita ta jawo ku ka san imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita sallah da kuna yi din za ta hana ku alfasha babban alfasha kuma shine wato koye gaskiya da kuka yi da kuka hada gaskiya da ƙarya kuka ce ba za ku yi mai da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan mu mai zama jinkuni a wajen mu zama wato sallah da hakuri mun rike su hannu biyu musamman sallah sallah wannan wata aba ce wacce take ta bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba babu wani wanda zai isar da shi zai isar masa yace zai bar sallah a wannan addini kuma yace wannan addini nashi a lafiya da kamar yadda zaka gani yanzu wasu lokuta matasa har suna neman wasu daga cikin wanda suke kiran su da wasu waliyai su hakurkur su wato ce dauke musu nauyi daga cikin nauyin sallah har suna ganin cewa yanzu za su iya daina sallah kuma su sha su ma da can abin ana ganin kamar na waliyai ne amma yanzu abin yana komawa ka gari har ana samun waɗannan masu cewa yan hakika da sauransu wani yana ganin ma zai iya daina yin ibada ko ya sha haka ɗan ƙur'aniyun za a gani yanzu wannan na ganin zai iya daina ibada kuma ya sha to Allah ta'ala ya riga ya sanya ita sallah ita ce abu babban wato bambanci da ke mamu tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba hadisi ya tabbata mazala yana cewa al-ahadu alladhi bainana wa bainakum as-salah faman tarakaha faqad kafara wato duk wanda ya bar alƙawarin da ke tsakaninmu da su ita ce sallah duk wanda ya bar sallah to ya kafirta duk wanda ya bar sallah ya kafirta a wata riwaya wanda Allah yake cewa bayna ar-rajul wa bayna al-kufr aw shirki tarku as-salah tsakanin mutum da shirka ko kafirci shine bada sallah sannan ka babu wani a cikin musulmai shi ma da zai yi irin aiki da ahlul kitabi yace ba zai hakuri ba wato zai yi abin da yake ga dama kuma zai ba zai yi ibada ba ba zai yi wannan sallan ba da zaka same shi kuma yana da cikakken addini duk wanda ka ganshi yana kiyaye addini to kaga wannan yana nuna maka cewa mutum ne wanda ke kiyaye wato sallarsa a Umar bin Khattab kamar yadda hadisin kamar yadda wato Imam Malik ya rubuta cikin Muwatta yana cewa la hawla fil islam liman taraka as-salah babu rabo a musulunci ga wanda ya bar sallah to haka babu yanda za a yi kaga mutum yana amsa sunan musulmi a same shi baya fuskantar ubangiji da sujada ko rukuki to wannan kaga ba zai zama musulmi ba ko babu yanda za a yi ya zama wato yana amsa sunan imani wanda manzo Allah zai yi tunciya da su Abdullahi bin Shaqiq tabi'i kamar da Imam Tirmidhi da Muhammad ibn Nasr yake fitarwa a cikin ta'zim qadar as-salah da Abu Bakar ibn al-Khalal yake fitarwa a cikin as-sunnah suna ruwaitowa ta hanyar Bishr ibn al-Mufaddal daga Jurairi Sa'id ibn Iyas daga Abdullahi bin Shaqiq Abdullahi bin Shaqiq yake cewa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarku kufra illa as-salah mazala sun wato sabu mazala sun kasance ba sa ganin wani aiki wanda barin shi kai tsaye yake sa mutum ya ba musulmi ba irin sallah da zarar mutum ya bar sallah ya ce ba zai yi ba to yanzu wannan imanin sa ne take rawa wannan imanin sa ne take rawa har ma malamai suka yi sabani sun yi ijma'i malamai aka cewa duk wanda ya bar sallah ya rika cikin cewa sallah ita ba wajiba ce akan sa ba ita ba wajiba ce akan sa ba wajibi ne akan wani shi ba wani shi ba shi ba to wannan malamai sun yi ijma'i aka cewa ya fahimci din shi kawai dai malamai sun karama juna sani ne akan cewa wanda ya bar sallah kawai saboda tsabar kasala tsabar kasala ce yasa bai sallan ba amma ba wai yana cewa sallan ba wajiba ce akan sa ba to akwai sauran imani ko babu sauran imani da yawa daga cikin magabata irin su Imam Ahmad da wasu daga cikin magabata da kamar sahabbai kamar yadda magana Abdullahi bin Shaqiq yake nunawa suka ce duk wanda ya bar sallah kawai ya daina yi ko da shi a zuciyarsa yana jin cewa sallan wajiba ce a zuciyarsa to wallahi ya fita musulunci wasu da wasu malamai kuma suke ganin ana buƙatar a tafsiri a rarraba magana a duba ga yanayin halin sa kamar da Imam Shafi'i da sauran malamai suke gani. Amma dai almuhim dai malamai duka sun faɗi cewa duk wanda aka samu Ubangiji ya bashi ratan wani lokaci amma bai taba Ubangiji ruku'i ko sujada a rayuwarsa ba, to wannan babu yanda za a yi ya zama akwai wannan imanin a tare da shi, tunda wannan aikin da yake yi kai tsaye yana nuna wato akwai munafunci a zuciyar shi. Ba zai yi wannan ya zama ya dace ya yarda cewa Ubangiji shine Ubangiji da yake cewa a bauta masa ba, kuma shine kadai Ubangiji zai bauta ma, ya yarda da wannan, ya yarda la ilaha illallah da sharadinta, amma kuma a samu bai taba fuskantar wannan Ubangijin da roƙo ba, to wannan ai ba zai yi a samu mumuni da shi ba. Saboda haka malamai annabi suke cewa duk wanda wato ya yi rayuwarsa baki da har ya gama bai taba yin Ubangiji sujada ko ruku'i ba, to wannan lallai imaninsa ba za ta zama da sauranta ba. Amma dan yau yayi gobe bai yi ba, irin abin da ake cewa tarikhus salati, to wannan malamai suna yin tantama akan musuluncinsa, amma dai da yawa malamai suna ganin da sauran imaninsa. Allah ta'ala yake cewa wa innaha lakabira, lallai ita abu ne mai girma. Anan Allah ta'ala ya ce innaha, malamai sun yi ma wannan innaha tafsiri guda biyu, zama innaha lakabira ana ba lallai ita sallah abu ce mai girma, abu ne mai tsanani mai girma akan wanda ba mumuni ba. To na sai zama zamirin yana komawa zuwa ga wata ita sallah kenan, saboda ita ce aqrabul mazkur, abin da aka fara faɗa. Wannan shine magana na Mujahid ibn Jabir, kamar da Ibn Abi Hatim Ar-Razi ke fitarwa ta hanyar Warqa al-Yashkuri daga Ibn Abi Najib daga Mujahid. Sannan kuma wannan shine zaɓin Shaykhul Mufassirin Ibn Jarir At-Tabari, kuma wannan shine abin da yafi kama cewa wa inna hala kabira, ana magana sallah wani abu ne wacce take da tsanani, take da girma akan wanda ba mumuni ba. Kamar anan Ubangiji yana faɗan cewa waɗannan ahlul kitabi, saboda ba zama mumunai ba, ba zama mumunai ba saboda haka sallah ta zama ta tsanani a wajensu. Amma su waɗannan wanda suka imani da manzo Allah, saboda sun yi imani, sallah ta zama ta da sauki a wajensu. Wannan shine wato fasarar farko. Ibn Kathir yake cewa kuma zai dace yayi wata zama anan ba ana magana sallah ne baki ɗaya ba, ana maganan baki ɗaya wannan wasu ci Allah ta'ala yayi. Idan ma wato tana komawa zuwa ga dukkan wasu ci tun daga farkon magana, Allah ta'ala anan ya faɗa cewa tun farko cewa ku cika alƙawari, zan cika alƙawari tun daga wannan wajen har zuwa wannan wajen, wannan kafin da Allah ta'ala ya magana cewa ai sallah, to shine Allah ta'ala yake cewa wa inna hala kabira, ai wannan a dunƙule wannan wasu ci da aka muku abubuwa ne masu girma, ma masu girma sai akan mumurai. Allah ta'ala yake bada labari cewa kiyaye waɗannan abubuwan da Ubangiji ya bada umarni cewa aufu bi ahdi, ku cika alƙawari da aka ƙara cewa kuma wa aminu bima anzaltu, ku imani da abin da na saukar. Aka ƙara cewa wala talbisu al-haqqa bil batil, kar ku hada wato ƙarya da gaskiya. Aka ƙara cewa wa aqimu salata wa atu zakka, ku tsaya da sallah ku bada zakka. Aka ƙara cewa kuma ista'inu bis sabri was salah, to waɗannan abubuwa in ka hada wannan wasu ci da aka yi umarni da Allah ta'ala yayi, to ka hada su a duka waje ɗaya ka yi aiki da su, to wani abu ne masu tsanani sai a wajen masu mutanen kirki. To da haka to su anan kamar ana faɗa cewa su ahlul kitabi ba su zama mutanen kirki ba, da haka su ba su iya zuwa da wannan abubuwan da ake bukata ba. La kabira, Allah ta'ala da kitabu inna hala kabira, abu ne mai girma, wato abu ne mai tsanani mai nauyi. Waɗannan wasu ci Allah ta'ala ya bada umarni suna da nauyi ɗabbaka su, suna da tsanani, sai ga wanda Ubangiji ya yi mishi tawfiki ya sanya ya zama yana da imani. Kamar da wannan shine wato abinda Imamu Abu Haq ibn Muzahim da At-Tabari da Ibn Kathir suka fassara, suka ce la kabira ay la sharidatu thaqila, mai tsanani ne ko mai nauyi ce ta sallah, ta da nauyi, ta da tsanani. Umarni da aka musu cewa a kiyaye umarnin Allah ta'ala, wani abu umarni shi umarni ne mai nauyi, cewa da aka yi su imani da abinda Allah ta'ala ya saukar na Qur'ani, wannan imanin shi ma imanin yana da nauyi a zo da shi. Cewa da aka yi wala talbisul haqqa bil batil, kar su haɗa gaskiya da ƙarya, shi ma na umarni ne mai nauyi. Cewa da aka yi wa aqimu salata wa atu zakka, shi ma na umarni ne mai nauyi. Kadai wanda suke iya zuwa da shi su ne al-khashi'ina, wato wanda suke ƙanƙan da kai, suka wato ƙasƙantar da zuciyarsu zuwa ga Allah ta'ala. Allah ya ce wa inna hala kabiratu, lallai ita wannan sallah abu ne mai girma, ko ita su waɗannan wasu yayi da Allah ta'ala ya yi ababe ne masu girma. Illa ala al-khashi'ina, sai wato ga wato masu ƙanƙan da kai ga Ubangiji. Lafazin al-khushu' ma'anarsa al-khudu', al-khushu' ma'anarsa al-khudu', wato al-khudu' shine kaskantar da kai. To sai dai malamai sun yi magana akan bambancin waɗannan kalmomi guda biyu, akwai bambanci a larabcan ba. Maganar da ya fi inganci shine a larabci al-khushu', ana magana wato zuciya ce ta kaskanta gaban Ubangiji. Shi wannan aikin zuciya ne. Zuciya ko in ta kaskanta to dole ko sauran gaban Ubangiji bita. Saboda haka shi sa wato ita sallah ba kawai ana bukatar a gani gabobinka ne ga suka kaskanta gaban Ubangiji ba. Wannan dama tun daga ka kalla gaba sai dole ka kaskanta da zuciyanka. Ka kaskanta da wato gabobinka. Abinda ake bukata a kai shine ya zama zuciyarka ta zama halittacciyar zuciya. Ta kaskanta ta yi kasa kasa ga Ubangijinta. To wannan shine al-khushu. Ta zama kaskantar zuciya ita ce al-khushu. Ita kuma al-khubu wato sai ya zama ana maganar wato kaskantar gabbai ko da wannan ba a samu an samu wasu kaskantar zuciyar ba. Kuma Allah ta'ala ke cewa khashatul aswat lir rahman fa la tasma'u illa hamsa. Wannan ana maganar wato kowa ya sudda maganarsa an tashi al-kiyama. Saboda a zuciyarsa ta ce take falda tsoro. Zuciyarsa ta cike take falda tsoro har ya zama ba zai iya magana ba. Ya zama har magana in zai yi to me san lokacin ma da zai sudda magana nasa ba. Saboda haka Allah ta'ala yake cewa wa inna hala kamit illa ala al-khashi'in. Sallah da wannan wasu ci da Allah ta'ala ya yi umarni da ma'ahal kitabi da kuma mu ma kanmu abubuwa ne masu girma sai masu khushu'i. Allah ta'ala yana maganan sai waɗanda zukatansu suka yi ƙasa ƙasa ga Ubangiji suka yi da cewa Ubangiji shi ne kaɗai a samansu to su ya sai zuwa da waɗannan abubuwa. Amma yayin da suke ma Ubangiji sharaɗi, yayin da suke ganin cewa Ubangiji su mai kyauta musu tunda ya aiko masa Allah a Yahudawa, a Larabawa ba Yahudawa ba, to kaga ba su da khushu'i kenan, ba su da kaskantuwan zuciya. Da haka wannan ya zama dalilin da yasa ba za su imani ba. Wannan shi abin da ake kira al-khushu'. Malamai da yawa sun fasa al-khushu' din da wasu abubuwa wanda yake lazumta shi. Ba wanda suna sace maka wani abu shine khushu'in wato a yare ba. Kamar da zaka samu wani ya fasa al-khushu'i da imani, wani ya fasa al-khushu'i da gazgatawa, wani ya fasa al-khushu'i da wato tawalu. Wannan duka yana fasara maka abubuwan da suke lazumta khushu'i ne. Amma ba yana gaya maka cewa wato wannan shine wato kanmu da kanmu ma'anar khushu'in ba. Ibn Jarir al-Tabari da Abu Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi suna rawatowa ta hanyar Ali bin Abi Talha al-Wajibi daga Ibn Abbas. Ibn Abbas yana cewa al-khashi'in al-musaddiqin ma azala Allah ta'ala. Shi wanda suka gazgata abinda Ubangiji ya saukar. Wannan ma'anar za ta iya kowa wajen khushu'i. Duk wanda ya gazgata abinda Ubangiji ya saukar to ba zai gazgata ba sai yana mai kaskantar da zuciyarsa ga Ubangijinsa. Saboda haka sai ya karba koda wato Ubangiji bai aiko ta fuskantar da yake tsammanin ta ne ya kamata a fuskanto ba shi a tsammaninsa. Kaga anan ahli kitabi meye ma'anar wannan? Sai wannan ya ba su dama ya zama su yi imani da manzon Allah ko da su suna jin sarai Larabawa to sai su karba. Karban wannan alama ce ta khushu'i su kuma. Kin karban wannan kuma alama ne kekashewar zuciyarsu. Kekashewar zuciya shine wato kishiyar khushu'i kaskantuwar zuciya. Har ila yau wato suna fitarwa ta su al-Qamari da Ibn Abi Hatim al-Razi ta hanyar warqa al-Yashkuri daga Mujahid ibn Jabr. Mutane na cewa al-khashi'i al-mu'minu haqqan sun da suka imani da gaske. Abu Ja'far al-Razi yana rawaitawa daga Rabi' ibn Anas daga Abu al-Aliya yana cewa al-khaifina masu tsoron Allah ta'ala. Muqatil ibn Hayyan yana cewa al-mutawadhi'ina masu kakkan da kai. Wannan duka waɗannan ma'anoni ne na ma'anar khushu'i. Duk wanda ya zama ya kaskantar da zuciyarsa zuwa ga Allah ta'ala to zaka same shi mu'mini ne. Zaka same shi ya kaskanta Ubangiji. Zaka same shi yana tsoron Allah. Zaka same shi kuma ya tawalu. Wannan duk ma'anoni daga cikin ma'anonin khushu'i wanda khushu'i tana lazama tsa khushu'i na lazama waɗannan ma'anonin. Saboda haka duka wannan fasarori ana kira su wato ikhtilaf ne na at-tanawwu. Ikhtilaf ne na nau'antuwar magana kawai ba ikhtilaf sabani na wato kishintan juna ba. To Allah ta'ala bayan ya faɗi ma'anonin masu khushu'i cewa waɗannan wasu ci da yamma mumunai duk wanda aka ga ya karɓa to kuma alama ya cewa shi ya da kaskantar da zuciyarsa game da Ubangijinsa. To sai ya faɗi daga cikin sufofin waɗannan mutane sai ce alladina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Daga cikin sufofin waɗannan al-khashi'ina. Al-khashi'ina wannan masu kaskantar da zuciyarsu game da Ubangijinsu su ne wanda suke da yaqini suke zuciyarsu riga ta gaba ba su cewa za su gamu da Ubangijinsu. Wa annahum ilayhi raji'un. Kuma su din sun tabbatar cewa wata za su koma zuwa wajensa a tashi al-kiyama. A nan idan an lura a wannan aya Allah ta'ala sai ce wallazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbih, wanda suke tsammanin cewa za su gamu da Ubangijinsu. Haka ya kawo da nan zan al-dhanni al-dhannu zato. To a nan ba ana zaton da ake magana ana magana yaqini, wanda suke da tabbas din za su gaba da ubangiji su in suka zama suna lantan za su gaba da ubangiji su tabbatar ba ta ba su kai kaga mai zama wato ba zama mu'min ba fa ma ubangiji da ya magana al-khashi'ina wato wa innaha lakabir illa 'ala al-khashi'ina alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un wannan shine abinda malamin aya take magana wato wannan wasu ci da akai ma wadannan mu'minai wasu ci ne masu nauyi masu girma sai a wajen wadanda suka askantar da kai zuwa ga Allah ta'ala wanda daga cikin sukunsu kuma sun imani da Allah kuma sun imani da ranar kishi anan kaga sai aka fara azzan lamazan azzan a shi duk wani abin da ya fa'idantar da wato ilimi rijayen ilimi a kamar misali kace a kamar abin da su masu hasashe na cewa za a yi ba wannan fokas suke faɗa ce suna tsammanin cewa sun cewa za a yi ba wannan nake ce azzanin rajih wato suna da rinjayen da su cewa za a yi saboda sun nuna sun duba alamominsu sun ga wannan abin zai zama wato ga yanda abin zai zama a tsammaninsu amma kaga ba tabbas ne tabbas ba amma zato ne na rajih a da rinjayen zato to wannan shine wato asalin ma'anar azzanin suna cewa huwa kullu ma aqada al-ilm ar-rajih an tariq ghalabat adh-dhann shi duk abinda wato ya fa'idantar da wato zato zato ne amma kuma marinjayi wanda ya aka rinjaye zato ba wanda ake tawa ba ba wanda ake tantama ba to sai ake cewa adh-dhann idan wannan zato mai karfin ya zama yayi rauni daga baya sai a kira shi da ash-shakku ko kwanto tawa ba in kuma yayi karfi har aka samu dalilai da yasa yayi karfi sai a kira shi al-yaqin ya zama yaqin to musamman ana san a ce wannan zakin zato a larabci wannan zakin ya riga yayi girma yayi karfi ma har yayi kini sai a kawo anna a gaba shi zakin Allah ta'ala ce alladhina yadhunnuna annahum anna wannan ana maganin ai ai tsanu kenan suna da kini na gode wannan magana saboda wannan shine abin da galibin duk malaman lugha suke faɗa cewa lafazin azzan zato wato kalma ce da za ta gudu a larabci wato larabawa suna da wasu kalmomi da za ka gani suna amfani da su su ne ma'anar kuma su ne kishiyar kamar lafazin azzan wani lokaci a amfani da azzanin rajih kuma a amfani da kuma al-yaqin wata ne ka ga suna in suka ce zannu suna maganar yaqi in suka ce kuma zannu suna maganar kuma yayi zato zato mai rauni wani lokaci kuma mafi karanci kenan in aka samu zato ne wanda babu dalili akan sa sai a ce mishi ya zama kuma azzanul marjuh sai a kira shi ash-shakku ko a kira shi da wato al-irtiyab ko wani abu makamacin wannan saboda haka wato Ibn Jarir at-Tabari da yazo kan wannan aya sai ka cewa innal araba lalle larabawa qad tusamma al-yaqin wannan wani lokaci suna kiran yaqini da zato wa shakk yaqinan wani lokaci kuma su kira ko kwanto mai a matsayin yaqini nabiyya tasmiyatihim dhulmata sudfa wani lokaci suna kiran duhu da sudfa haske wa dhiya sudfa haske mai zama ko duhu su surfa ce ita ce hasiya kuma ita ce kuma saboda dama a surfa ana magana ikhtilafu adh-dhaw'i wa dhulma haske da kuma duhu su yi cuɗanya da juna sai su kira su da surfa saboda haka idan wani lokaci malami ya ga ya lura bangaren hasken sai ya ce a surfa wani lokacin ya lura bangaren duhu sai ya kira shi da a surfa shi ba kamar lafazin al-israr shi ma wani lokaci ana magana sirranta magana wani lokaci ana magana bayyanarwa wannan duk wani abu ne a larabci duk wanda ya san larabci ya san akwai wannan kamar lafazin sarihan a wani lokaci a kira wanda ya yi kuwa ya ce a zo a taimake shi da ya as-sarih wani lokaci kuma shi wanda ya je zai taimako zai ba taimako da a kira shi ma da as-sarih wani abu ne a larabci wanda bai wasa bai wato bai shiga ya dinka ya ce maganar larabawa ba zai fahimci wannan ba saboda haka shi lafazin zato wani lokaci zai iya zama wato malamai su faɗa zato annabi suna maganar wato ba ya kini wani lokaci kuma zai iya zama kuma zato ne marar jayi na faɗa wannan saboda abinda har yanzu zaka ga ya ta tabdala ya ta yawo akan maganar zato 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 dinnan a to shi labari ga baki ɗayan sa a wajen wanda a wajen masu cewa wato akwai zato ko babu zato din wannan ina maganar wani masu faɗa ba wai kowa ne ke faɗa din ba a labarin da ake samu musamman labarin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hadisansa a masu cewa yana fa'idantar da wato rinjaye zato ba suna maganar zato wanda ke da tawa ba suna maganar wato zato rinjaye zato sannan kuma amma kuma suna cewa wannan a hankalce kenan suke magana a hankalce ihtimalul aqdi a hankalce idan mutum da ya ga maka labari wannan zaka iya cewa ran yanzu duk baka yin zai maka kariya to amma idan ka samu yaki in ka samu wasu karina sun zage wadannan abubuwa to wannan sai malami sai to yanzu kaga zai iya cincina wannan zaton da kai zama ya zama yaki kamar yadda lafazin larabci da ba awan din dai idan tayi rauni sai ta zama ashab in tayi karfi ko sai ta zama kuma aliki to shi ma malamai in suka magana awan azan ko a harshen shari'a ko a harshen wato a larabcin manzon Allah ko a larabcin ma larabawa suka ce azan idan babu dalili wani abu da wani dalili mai karfi da shin cina shi sai zai zama ta baba iyakum wabanna kaga wannan ta baba ake magana saboda babu dalili amma in zama akwai dalili to sai zama asa akwai azan rajih in ya aka samu wani dalili mai karfi ma sai je shin cina shi zama yaki saboda haka anan suna cewa idan aka samu dalili ko da wani mutum ɗaya ne baka labari ba idan ba magana hadisi ne kawai nan ba mutum ɗaya baka labari sai aka samu wani dalili wanda cin ya ƙara maka wato hujjan cewa wannan abin da ya faɗa gaskiya faɗa to wannan dalilin ya isa cincina shi ya zama yaqini a wajenka kamar misali mutumin da ya zo ya gaya maka cewa gwamna ya ce zai zo wato Dorayi shi kuma shi ya saba kwasa na gwamna aka samu karina kuwa wannan karina karina ce babban da zai saka ya ce lalle gwamna shi zai zo inda gwamna shi saba kwasa shi ya faɗa shi ya faɗa shi ne magana da mukaddishin sa saboda haka da zara sa ba wato abin nan a wurin wasu malamai sai ce wani ilmi ne nazari ko ilmi qadari ilmi nazari shine wanda yake a wajen malamai masu bincike a wannan harkar su ne kawai zai zama hujja amma zai zama wato yaqini din amma wanda bai shiga irin wannan ilmin irin nasu ba to ba ne shi ya sani ba amma an ce al-ilm al-ilm qad'i kuma sai zama babu wanda isa ko da ahli ne yace babu shi kamar wani zai ce babu babu kan alhali kuma shi ma yana kusa da kanu ko akan rubuce rayuwa kaga yanzu wannan ba ba mu iya cewa wato ba babu shi saboda haka anan yanzu idan mutum ya zo ce hadisi wannan haza hadisi sahih wannan hadisi ne ingantacce ya gine akan zahirin isnadin hadisi yace wannan hadisi ya tabbata a hankalce idan ya ga zahirin isnadin hadisi yace wannan isnadi a zahirin isnadin sa babu abin da yake nuna cewa manzo Allah bai faɗa ba dan haka ni anan ja zato ina ganin manzo Allah ya faɗa a hankalce za a iya samu ihtimalul aqli irin subjective reasoning da mutum zai iya zuwa da shi yace za a iya samu kuskure da za a iya samu ya zama haƙiƙani manzo Allah bai faɗan ba za a iya samu ya zama shi wannan labarin da ya dauko yayi kuskuren fahimta ne ba labarin kenan ba za a iya samu wannan a hankalce za a iya samu amma wajen malamai na hadisi su kamar da muka sha faɗa a wajen sabobi yayi musamman wajen magabatan malaman hadisi da kuma wannan shi al-Mukhtar a wajen yan baya-baya wanda suka yi bincike akan al'amarin nan da aka zaɓa titin tafi a wato musu akan sa a wannan kwanakin su a wajen malamai musamman na sama-sama tun daga sahabbai da wanda suka bisa kyautatawa da ba su ba ruwansu da maganar waya zato kuma zato ba su in ya ingata kawai su suke da to amma wannan ya tashi wajen malamai yan baya to su ma malamai yan bayan wanda suka yi taƙiƙi a masalar daga baya sun faɗi cewa idan aka samu labari wanda ya zama akwai wasu ƙara'i wasu alamomi da suka zafe shi ƙarfafa wanda yake za su ci a labari ya zama yaqini to wannan labari shi ma zai yaqini ina ƙara sauka ga wannan magana tun aka zo mu za sama muna fara saboda an zo magana wannan da yasa nake ƙara na ta wannan magana kana ga muna ta yin maimai saboda yanzu kan ana kan ga wannan lokacin da wani ya ji wani ya faɗi magana sai ce shuba ta shuba kuma abuwa ya lalace ya samu ne gaskiya amma dai in aka yi mu an tayi insha Allah za mu fahimci me muke son mu kai zuwa kade shi a wajen malamai suka ce wannan hadisi ingantacce ne a zahirin isnadi wannan a farfa al'amari ka iya cewa saboda din jaya zata abu da suke da shi akan cewa malam wani amintacce ne ko bai kuskure ba to amma kuma in suka samu wasu karina wasu alamomi da suka zagaye wannan hadisin shi kuma to in suka duba to nan za su ga su sun ga baka cewa tabbas manzo Allah ya faɗa maka ba ta kanta ba amma zato ake bai yanzu tabbas manzo Allah ya faɗa wannan kuma alamomin sa da yawa wannan malamai mutaka kadimu da su aka haka suke amma malamai yan baya su an samu wasu faɗa wancan wasu faɗa wannan a babin adalci na ilimi ya kawata a san wannan to amma za ka ri ibn hadar na faɗa cewa al muqtar cewa za ka samu qarina ala al muqtar to wani na faɗa cewa al ilm nabani haka ibn hadar ya faɗa cewa nukmatu fika wanda yake shi kaito abinda wato ilimin hadisi ya tabbata a kansa dan shi sai da tawo maka ya taro maka ya tato maka ya tato maka sai ga maka abin da yake ilimi guda da ingantacciya ingantacci saboda haka su anan malaman hadisi su a wajen su qarina alamomin da zai sa ya zama hadisi ko da wai a hankalce za a iya samun kuskure ko kuma ƙarya a jingina manzon Allah to abin da zai sa ya zama sun tukuɗa wannan zakat shine wato qarina, qarinan kuma a wajen su shine zama wanda ya ruwaito hadisin ya zama abuntace ne, ya zama an san shi da an san adalcin sa, ya zama kuma an san kuma tsayuwarsa tsayin daka wajen kirdadan hadisan cewa shi baya ruwaitowa sai abuntace. Kamar Malik, Malik ya shahara a wajen malamai cewa la yarwi illa an fiqa, baya ruwaito hadisi sai daga abuntacen mutum shi. Saboda haka koyaya ne dan karamin abu in ya ga baka yi da kyau shi a wajen su zai bar hadisinka saboda ka a samu wargi. Kamar Shu'ba har abin da yake ma malamai daga baya suna cewa ya tsanani Shu'ba ibn al-Hajjaj Abu Islam da zai zo wucewa ya ga wani malami yana rera waka kawai haka ne zai ce wannan akwai wargi bai a hadisin shi ba. To kaga wannan ire-ire waɗannan malamai su wuce maka hadisai wanda a wajen malaman hadisi za su ce maka to yanzu wannan ya zama qarina, kasancewan wannan malami mun san yanda yake da kiddadan gaskiya da amanarsa da adalcinsa, to lallai wannan malami mun yarda cewa wato abin da ya rawaito yanzu ya cincina shi, ba abin da ya rufe zama ya kiri kuma zai fahimta da ilimi na bari. Saboda kawai dan ka ce a hankalce kaza zai iya zama gaskiya ɗin wai, ai a hankali zai iya kawo abin da ba zai yi ba. Yanzu hankali zai iya kawo cewa za a yi samun an taka fari ba hankali zai iya a zuciyarka za ka iya zuwa a zuciyarka cewa za a yi samun an taka fari, amma an taɓa ganin sa ba wanda zai ce maka taɓa ganin an taka fari dan hankaku da ake gani baka gani. Ko wani ya zo ce maka za a iya samun wata duniya wacce take duk yanda wato rabe-raben duniyar mutum take a nan, akwai Afirka, akwai Europe, akwai Asia, akwai waye, shi ba sa wata duniya irin haka kuma irin waɗannan mutanen, kuma yanzu yanda ake da zaju da amu yanda ake wuce irin wani tafsirin yanzu su ma a wata duniya akwai wani iri na da irin zati na shi ma zai irin wani tafsirin haka, hankali zai iya kawo wannan kuma zai iya kawo ba, subjective reasoning ne kawai wa ihtimal ni aqali. To amma me yasa ba za a kawo saboda wannan masu hankali sun san riga san wannan ba zai yi ba. Da saboda haka yayin da wato malaman hadisi suke cewa an samu qarina wato kawai dan mutum ya ce wai wannan za a zato ne ko kuma za a iya samun kuskure me kuma wannan akwai zaton, me yake nuna babu zaton shine wannan qarina da aka samu a samu wani qarina wanda zai zama gaskiyan wanda ya ruwaito da amincinsa da kuma kasancewa ba shi kadai ya ruwaito ba, wasu malamai sun mara masa baya sun ruwaito abinda irin wannan hadisin. To wannan dalili ne da zai sa ka san cewa lallai manzo Allah ya faɗa wannan magana, kama iya rantsewa ka ce manzo Allah ya faɗa. Yanzu abinda Umar ke ruwaitowa daga manzo Allah ce ta Al-Amal bin Niyati, sai wani tantama ya ce manzo Allah ya faɗa, alhali Umar ne ya ruwaito ka ji da imaninsa, ka ji da amintansa, ka ji da tsoron Allahnsa, ka ji da tsantsininsa baya faɗan magana da manzo Allah sai ya tabbatar, sai kai tantama. To sai kai kuma tantama kuma ɗalibin sa Al-Qama da ya ruwaito hadisi sai kai wa za ka rita a ciki. Wannan duk wanda kaje yana cewa wai akwai yiwuwa a iya samun zato ko wani abu, to ko dai yana hikato abinda shi a wancan ilimin ana faɗansa a ilimance, saboda duk ɗalibi yazo in ya zo gaban wannan gaban ya fahimta, ko kuma wataƙila dai akwai wani dalilai a cikin zuciyarsa da yake son ya fito don ya iskafi ya sarai da wato haima fadina a disan manzo Allah. Amma in ba haka ba, su malaman hadisi yayin da wato suka samu qarina na addinin masu marwaita da kiddadansu da yanayin haddansu, to su riga sun tabbatar cewa kamar sahabbai ba za su yi ma'anar manzon Allah ƙarya ba. To wajen kwanan ice ƙarina kawai a wajen malamai, saboda haka za su iya rantsewa su ce manzon Allah ya faɗa. Haka kamar yadda suka yarda cewa kuma tabi'ai ba za su yi ƙarya ba, Sa'id ibn al-Musayyib ba zai ma manzon Allah ƙarya ba, Al-Hasan al-Basri an riga an san gaskiyan shi ba zai ma manzon Allah ƙarya ba, idan ka cin ciro ka sama ƙasa Az-Zuhri ba zai ma manzon Allah ƙarya ba, Qatada ibn Da'awat as-Sadusi ba zai manzo Allah ƙarya ba, Abu Isa as-Sabi'i ba zai manzo Allah ƙarya ba, Makhul Abu Abdullah ash-Shami ba zai manzo Allah ƙarya ba. Wannan zai dauka wato ƙarin tabi'ai kenan. In ka sako zuwa ƙasa ka zo wajen su Imam Tawri, Sufyan ibn Sa'id at-Tawri, su wannan shi ma zai manzo Allah ƙarya ne alhali ba wanda ya san tarihin sa, kadai zaka ce ai sa at-Tawri ai dan adam zai iya kuskure saboda kai baka san tarihin shi ba, to shi ma shi ƙaida ba ka san ba, sai ka zo akai maka At-Tawri zai matsala ƙarya ne, Malik ba zai matsala ƙarya ba, Shu'ba ba zai matsala ƙarya ba, Hammad ibn Zaid ba zai matsala ƙarya ba, Hammad ibn Salama ba zai matsala ƙarya ba, Al-Layth ibn Sa'd ba zai matsala ƙarya ba. Shi ma ka ƙara sassakowa ka zo wajen ɗaliban su, Yahya ibn Sa'id al-Qattan ba zai matsala ƙarya ba, Abdurrahman ibn Mahdi ba zai matsala ƙarya ba, in ka sako kasa ka zo wajen su Imam Ahmad ba zai manzo Allah kariya ba ka zo wajen su Ali bin Abdullah al-Madini ba zai manzo Allah kariya ba ya Yamin Ma'in ba zai manzo Allah kariya ba kowa inde duk wanda kaje ce wai zai iya samu ya kuskure ko ya kariya ba wai baya ya kuskure ba amma kura shi waɗannan malaman duk sun bi sun haƙi ya samu ga ina ne ya kuskura an ga ya baka shi to baya ya kuma go wasu abubuwan da ake da kinin ba ya kuskure ba ahlul bikr sun san ba wannan magana ka zo ka ce wai wai kai baka yadda ba nabi baka ce baka yadda ba alhaji ubangiji ya riga ya aje addinin nan ne a hannunsu su ne wanda suke kiyaye suke dafa addinin haka Imam Ahmad bai kariya ba Ibn Ma'in bai kariya ba Abu Zur a wannan Abu Haytham bai kariya ba in ka sako kasa almajiran su kuma al-Bukhari bai kariya ne Imam Muslim bai kariya ne Imam Abu Zur'ah ar-Razi Abu Hatim ar-Razi Imam an-Nasa'i Imam Abu Dawud waɗannan duka malamai ne da aka riga aka saba ku dole in waɗannan duka za ku ga na kawo su da baka su dukkan su waɗannan sun ji daga su Imam Bukhari sun ji daga dabaka su Imam Ahmad sai Imam Abu sun ji daga dabaka su Imam su Al-Qattan su Al-Qattan sun ji daga dabaka su Imam Malik sai Imam Malik sun ji daga dabaka su Az-Zuhri sai Az-Zuhri sun ji daga dabaka kuma sahabbai ko kuma wasu manyan tabi'ai zuwa ga sahabbai waɗannan duka waɗannan abantattu duka waɗannan malamai tun daga su kansu kansu tabi'ai har zuwa kansu Imam Ahmad ibn da ake magana duka su ce su waɗannan hadisai ne Imam Al-Amal bin Niyat su sun abincin da suka yi karnuka bayan karnuka shekaru aru-aru sun karɓi wannan hadisai cewa lallai sun yi da manzo Allah ya faɗa dan me kana ka bayyana ka ce wai ai Umar zai iya kuskure ubangiji ya riga ya ce wannan al'umma daga fadawa kuskure kuma wannan al'umma da ake magana su tun da zama su ne harka suke na kiyaye wannan hadisan ubangiji ya riga ya kiyaye addinin shi da su din to da haka wannan ba zai yi kace wai su din za su a cikin za su samu kuskure ba zai yi ba ga wanda ya san abin da ake kira kadina saboda haka waɗannan galibi a ta abin da yake mafi karancin kuskure suna faɗa wato in kana kula da muna a farta litafi da kuma da albahadisi muke duba kutubul ilal daga waka ga galtafai da ake yi ana faɗan kuskura faran wani wani ya kuskure wani kaza wani ya kuskure wani to duk wannan sun faɗa akan abin da karama amma suna faɗi hatta al-usul daga sinin zabi da kike ce a sahihaini ba wai dan a ce wai abin da kike ce a sahihainin ba ingantattu ne ba malamai a cikin malamai akwai wanda suka rinka aibata mu ko Bukhari ko Muslim cewa wannan hadisin mun yi da ya inganta amma me yasa ka fitar da hadisin grade 2 ba ka fitar da hadisin grade 1 ba alhali me grade 1 ko ya fitar da wannan hadisin har wannan sai da suka magana sai malaman da duka sai su ijma'i sai hadisi da fitace ne sun tabbatar manzo Allah ya faɗa sai kuma wani yanzu ya zo kawai haka ya ce shi bai dafa kaga wannan shakka babu wani abu ne ki sai ya zo da shi wanda in ma yana sai ya tabbatar da ilmi to da sai ya bari sai a tsangan ilmi sai ya wannan magana ba wani ya ayyuhan nasu ba kuma idan muka fara tunan ayan ubangiji da yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun fadan Allah ta'ala cewa zai kiyaye wannan addini mu ne muka saukar da wato qur'ani wannan ayatan kuma mu ne zamu kiyaye shi in ya tuna wannan aya ya kuma tuna cewa Allah ta'ala bai kiyaye wannan addinin ba sai ta hanyar malaman hadisi kuma tabbas mun yadda cewa wannan alƙawarin da Allah ta'ala yayi na kiyaye wannan addini ya tabbata da malaman hadisin to dan me zamu hukunta dan me zamu hukunta saboda haka magana da yafi inganci a maganin malamai kuma yanzu shine har yanzu muke tunatawa babin da za a yi sauran manyan malaman hadisi zo su yi da baka cewa wani hadisi da za tabbata manzo ya faɗa kai ka ce kawai saboda kawai wani daidai kuma tare suka rubuto kace za a yi samun wannan bala ne zama gaskiya ba ana iya samun hadisi tabbatacce a isnadi amma ko tabbata manzo ya faɗa ba wato shi so yake nan gaban ya kawo farkin sa yace duk da manzo ya faɗa ba a isnadi kenan amma mu tabbatar shi ta ya tabbata ya faɗa haka yanzu ya kiyaye da ya tabbata ita isnadi amma ya tabbata ta hanyar mafarki ko ta hanyar shekunan sa to ina za a addini a haka bayan mun tuna cewa manzo Allah ta'ala ya faɗa cewa wa inna lahu lahafizun yace ya ce zai addini kuma kuma ya kiyaye addini nan da kuma tabiti fiye malaman hadisi da kuma abubuwan da suka gabatar wa wannan al'umma din saboda haka anan umda anan wanda za a yi dogaro da su shine malaman hadisi suka ijma'i suka ce hadisi kaza ya tabbata ga manzo Allah dan zaka kwanto alhali waɗannan malaman hadisi ba wai zuwa waje suke har wani daya ba mutane ne bayan mutane suke ɗaukar wannan hadisin wani daga wani wanda sahabbai daga tabi'ai daga tabi'a tabi'i da har kai ga gaba ilimin haka dan me zaka hukunta me yasa zaka hukunta yayin da likitoci suka yi ijma'i su ma kace kai baka yadda ba ai za a iya kuskure a hankalce yanzu misali a hankali mu ce abinda likitoci ke faɗa na cewa tari zai iya zama communicable disease a hankalce subjective reasoning za a iya cewa nan ba daidai bane zai yi ba amma dan me ba mu yi zuwa mu zo mu ce wannan abu ba daidai bane kuma dan me ba mu musu musu ya wani wani zai zo malizo ci musu zai a ce musu bai da hankali kuma ba ilimin sa ba haka zalika a handasa engineer haka akwai abin da mutum da injiniyan suka zo suka ce maka in ka sa gini a wurin nan ka zai fadi wani zai ga ga maka wani zai ƙara ga maka wannan kuma ai duk subjective reason ne da ka iya sa ko bai fadin ba amma kuma ka sa musu ka gani za ku ka rikito kuwa ba ne wanda yasa ya sa musu a wannan haka lissafi haka ko ina saboda haka bayan da za a iya ga ubangiji waɗannan mutane Allah ta'ala ya riga ya sanya sun addinin sa baki daya wato a hannunsu suka ci gaba da tafin wannan addinin wani saboda tsaba kike ya maka wannan addinin har fitsarin sa sai da sha babu abinci da zai sha zai mutu wani ya samu ciwon baya wani ya makance wani ya gurgunce saboda neman wannan ilimi saboda hadisi daya ya tabbatar cewa dan Allah malam wannan kaji da gaske wannan hadisin daga sai kaji saboda wannan hadisin da zo ban gashi a littafin ka ba da gashi a bayan littafin ka ne dan Allah in na tambaye ka zaka ga mun gaskiya hadisin wane da ake ruwaitowa daga sai kaji a wurin wannan nan saboda altafin ka na gashi a bayan ne ban gashi a ciki ba haka ya haibin ma'ini taba daya daga cikin malaman sa yace zan ga tambaye ka amma kai hakuri hadisi kaza da kake ruwaitowa ni a bayan littafin ka na gaji za ka iya rantsiye min da Allah cewa ka ji wannan hadisin wurin malam wani yace idan mun ji hadisin wannan hadisin wurin malam wani da kulli da ba mata ta san to ka ji wa ga mun malamai ke kikirin ita wajen da abubuwa ba sa ba abin da ba na wasa ba sai ka galibi wannan za ka ga suna ta ba ka wannan abubuwa tsakani da Allah ba mu ce wannan abubuwan ba sha ilimi ta an fada ba shi kuma sha'anin abubuwa na theory da ba ko na ilimi akwai abin da za ka ga an fade shi saboda theoretical ne kawai na zo da baka babu shi a wajen malamai ba ce babu shi a ilimin ba amma yanzu dan me za a zaka kawo ran abubuwan ba su ake kawo ma addinin Allah ta'ala ta tasgaro ba so ake ajefa wato ran ajefa in ka ga wani yana nan ya cewa shi shine wanda yake da wannan hadisi ya zo ya faɗi manzaro babu ilimi kwata kwata a ciki ya ce kawai ayi ba za kaza yake ne ma babban mugun makarici ne haka in ka ce je ya zo inda aka ce babban mugun makarici ya faɗi sabu ba to kaga ka ba shi irin wannan mahalakacin dawa kenan yazo ya kai ce mutane a hadisi babu shi shikenan kaga wuce wanda aka kai shi aka saka yashi daga lokacin ya kaga shi dan aka saka yashi ba kaga dan manzo Allah to din da ba so su ce ma duk a cikin ma duk zato ne kaga ba shikenan ba to da kaga ga wannan damuwa kan wannan abubuwa wallahi wannan akwai abin da muka hangani addini ne baki da ake sa asara da shi baki da ba kuma da za a ce wai mutum yayi mai da Allah taran karshe wai zai kike kimiyar da wannan abubuwa yayi abin da saba ta zai duk yayi da mun san abubuwan nan ne yasa na tsaya a wannan wurin da tsaya ina wannan bayani amma ba na kafa duk bayanin da muka yi dai na amma biya ya wadatu insha Allah ta'ala da ni da wani na malaman mu da kuma daliban mu da kuma wato dalibai sau'in mu duk sun yi bayanai akan wannan saboda haka dai a nan a zato abubuwan a nan da Allah ta'ala ya magana cewa ya zunnuna suna zato a maganar Allah da maganar manzansa da kuma maganar larabci wani lokaci ana iya nuna wani turin jaya zato wani lokaci idan aka samu kalila mai girma ba to wannan tana zama wato hujja ta zama yaqini baki da kamar yadda mawaki ke cewa fa qultu lahum ghunnu bi alfi mudajjatin saratuhum fil farsi al musrid mawaki ke cewa ku yi tsammanin sadaukai dubbi za su zo muku wato ku yi tsammani nan ku tsammani wato ku yi yaqini cewa wanda za su zo wajen ku shine wato sojoji 2000 wanda suke kowa ya shiya da manyan makamai shine ghunnu bi alfi mudajjatin wato tayaqqanu alfi mudajjatin ta'tiku wannan shine ma'anar wannan hadisi wannan kuma shawahi a bangaren larabawa yana da yawa cewa azzan ya ba da ma'anar yaqini da zan an samu wani karina to shi kenan wannan karina za su cin daki zuwa ya zama wato yaqini saboda haka shi ma su ma hadisan manzon Allah su ma ba su ta cikin wannan ma'anar ba ko da kai kana cewa wai akwai subjective reasoning da zaka iya zuwa da shi ka ce wai ana iya samu Umar ya kusure ana iya samu Abubakar ya kusure amma ba annabi bane eh ana iya samu amma kuma an samu dalilai da yake nuna cewa ba kusuren ba shikenan ba shikenan kowa ko ai kowa yadda cewa ana iya samu ai yiwa kace magana yiwa kuma a hankali shi kuma yiwa kace wa abu zai iya yiwa a hankali ba shikenan yayi ba zai faru ba kamar yanda ga yayin da kace za a samu hankaka fari wannan ba shikenan zai faru ba zai faru ne a ce sai yan gidanka za ta tsalle kawai ta dira a wato duniyan tawaran wato wata duniyan wata wannan abana bai da an kashi zamu ya gani zai yi mu ce ga ina da dai su ba kawai ta tashi sama amma zai yi ba saboda haka ba komai ne abinda hankali yace zai yi kuma wannan abin zai zama a hawaki abin ya faru ba insha Allah a ya guri zamu tsaya anan saboda yanayin lokacin mun dace nan fashi abinda muka tarji Allah ya bamu lada abinda muka kusa Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rabbi ighfir li wa li walidayya kaga ya fara yi makansa rabbi auzaini ana shiko nima takallaci an amta alayya wa ala walidayya kaga ya fara makansa in kuma ya fara gabatar da iyayensa kasancewan ya duba ya ga irin tagomashi da kuma ni'ima da suke da shi a kansa to wannan kuma wani aiki ne mummunai an sarawa kaga ubangiji ya siffanta su cewa suna fifita wato sauran muhajirai suka hijira zuwa gare su walau kana bi makasasa ko da kuwa suna jin suna da bukatar abin sa da kwadai ina ganin abin alasa insha Allah to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh